Babasuda Sarkin labari.
An buƙaci ƙirƙirarrun sarakunan nan hudu na Kano su ajiye rawunansu.
Abinda muke kallon shine zai zama maslaha, shi ya kamata a samu dan dorewar ci gaba da zaman lafiya da yalwatuwar arziki a cikin jihar mu ta Kano.
Za mu ji ko daga ina ne wani dan ƙaramin yaro da bai daina fitsarin kwance ba, an turo shi almajirci Kano, ƙarshe an tsince shi yana yawo da mari bayan malamin sa ya masa mugun duka.
Yanzu gashi nan wannan an je da an masa rauni, an daddoke shi, an cutar da shi saboda karancin shekarunsa.
Akwai yadda aka kare da wannan akramakallahu a hizba, wata tsohuwar soyayya da ta hijira daga Yobe ta dawo jihar Kano ta kama hanyar aure a yanzu.
Wai a ce mishi wai shi sauran da zai aure ne wai ya bada sadaki 100,000 bi tsakani da Allah
ta shirya. Ni ko da yaushe a shirye nake.
Shi kuwa lafiyayyen mutumin nan da a baya ya dage sai ya tare da mai lalurar HIV bayan da ya zagaye aka daura musu aure ba tare da an sani ba. Yan uwansa sun shiga fargabar zai kwashi cutar saboda yadda suke zagayewa suna hadewa da ita a wani wajen na daban. Dan haka suka kai shi kara hizba.
Musulmi baya kai kansa ga annoba ko wani abu mai cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu duk inda ake wata annoba ko wani abu mai cutarwa mumini baya kai kansa.
Za mu ji ko ya hakura ko kuma har yanzu yana nan akan bakan nasa na auren mai HIV din. Akwai fannin nan namu na. Ku biyo mu. Mai sauraro yau din ma da sallamar muke farawa. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne yake fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin 15 ga watan Ramadana mai alfarma. Har kullun fatanmu Ubangiji ya sa mu dace da dukkanin alhairan da suke cikin watan, amin. Kuma yanzu ku zo mu kamo sauran shirin da karatun labarai ta bakin Abdulbasid Abdulmumin.
A irin wannan rana ta 15 ga watan Ramadan aka haifi Usaini bin Aliyu bin Abi Talib, kuma a wannan rana ce Allah ya yi wa Ubaidillahi bin Umar bin Khattab rasuwa. Haka zalika a irin wannan rana ce bin Abubakar ya karbi jagorancin garin Misra, shi kuwa shugaban makarantar nazari da binciken magungunan gargajiya da ke nan Kano Dr. Yakubu Mai Gida Kacaku ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta ƙara kaimi wajen tantance masu magungunan gargajiya domin tsaftace sana'ar baki daya. Dr. Kacako yayi wannan kiran ne jim kadan bayan kammala taron masu nazari da binciken magungunan gargajiya da ya gudana a ƙarshen mako a makarantar kimiyya da fasaha ta Udil. A nan kuma shugaban kungiyar ci gaban dalibai da sauran al'umma da ke garin Gasau a ƙaramar hukumar Kumbotso, Abubakar Ma'awiya Gasau, yayi kira ga al'umma da su rika taimakon junansu don bunƙasa yankunan su. Abubakar Gasau yayi wannan kiran ne yayin da kungiyar take kaddamar da tallafi ga al'ummar garin Gasau wanda ya gudana a firamarin yankin a jiya Lahadi.
Madalla, kafin mu je ga jigon rahotanninmu, Jakadiya Zaharawa Awwal Musa za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo dangane da jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun wani kamfanin sukari da aljanu suka bude a jihar Lagos. Amma fa a cewar wata mata da take musu ejen din hannun jari a Kano.
Zan fara da sakon Aminu GGR gidan Dabino, inda yake cewa salam Baba Suda, dama an ce kowa ya kwana lafiya shi yaso, da fatan kotu za ta yi adalci. Ita kuwa Sadiya daga karamar hukumar Bebeji cewa ta yi to fa aljanu da kamfanin sukari, to Allah ya kyauta mutane sai a kiyaye. Ai tabarmar kunya da hauka ake nade ta. Kalubale gare ku masu bin kasuwancin gwaggwaban riba. Allah ya kiyaye mu da son zuciya, amin. Sako daga Abdulrahman. Sakon Habiba Sulaiman Abbas Kumbotso kuwa cewa yake abun al'ajabi wai aljanu da kasuwanci, Allah ya kiyaye. Haba baiwar Allah kasuwanci da aljanu, to Allah ya shirye ki. Sako daga Baraka Lahadin Makole. Za mu karkare da sakon Shamsu Sharada, inda yake cewa Allah sarki aljanu da bude jarin sukari, Allah ya tsare mu da wannan kamfani. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To an gaida mai karatun ra'ayi. jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun wani dan karamin yaro da bai daina fitsarin kwance ba wanda aka turo shi almajirci Kano karshe aka tsince shi yana yawo da mari bayan da malamin sa ya masa mugun duka al'amarin dai ya faru ne a unguwar Dambare inda al'umar unguwar suka lura da yadda malamin wannan karamin yaro yake daure shi da sasari wato mari na rodi ya kuma datse shi da kwado sannan ya sa bulala ya ringa jibgarsa duk ya farfasa masa baya inda aka yi zargin bakar azabar ta sa yaron ya faki idan malamin ya janyo jiki zuwa wajen wasu makotan makarantar tasu su kuma suka kawo shi hukumar hizba inda aka gayyato malamin da kuma mahaifin yaron wanda ya kawo shi barar yake shan wahala azantawar mu da baban yaron ya ce shi dai bai kawo shi dan a azabtar da shi ba sai dai fa amma da na tambaye shi ko shin shi zai iya yi wa yaron nasa abinda ya kawo shi malamin yake yi masa sai tambayar ta masa nauyi
wannan yaro mun kawo shi ba dan awa azabtar da shi ko wani abu dan ya samu tarbiyya fi zibilla mun kawo shi
in kai ne da kanka da kai fi shi zaka iya masa wannan
kai da kai hakurin jin so maganin da Allah
to sai dai iko da muka tambayi malamin sai ya fara da sharar fage irin tasu ta malamai sai kace zai wa'azi yana fadin to alhamdulillah
alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala shi ya halice ne halice wannan yaro insha Allah ba za a kara ba shi sa yanzu ma mahaifinsa zai tafi da shi gida sauran yara kuma insha Allah su din ma wanda suke nan in Allah ya so ya yadda ma yara kowa ina son zan salme shi kuma da shi gidan iyayensa
to kowane mataki hukumar hizba za ta dauka kan wannan al'amari ga abinda mataimakin babban komandan hukumar kan binciken manyan laifuka malam Idris ibn Umar yake cewa
saboda karancin shekarunsa da rashin girmansa da isa shiga gogayya ta jama'a irin wannan yanzu gashi nan wannan an dade an masa rauni an daddoke shi an cutar da shi dan haka mataki da hukuma za ta dauka farko gashi dai mun tura asibiti domin likita ya tabbatar da girman abinda yake na rauni a jikinsa da kuma treatment dinsa sannan daga baya bayan ya samu lafiya za kuma mu ga wani mataki hukuma iyaye abinda ya kamata su sani kamar yadda kake cin abinci kake amfani da sabulu kake amfani da ruwa kake amfani da magani kake samun gurin kwanciya mai kyau to haka danka da ka watso shi binne ko ka tura shi wani guri ka sani cewa waɗannan abubuwa na bukata kai ne kadai kake da haƙƙin ka samar masa duk duniya ka turo shi inda yana da bukatar waɗannan abubuwa matsayin wajibi domin ya rayu kuma ba kai masa tanadin su ba to zai iya yi wa dan kwaya da'a yewa barawo da'a yewa mai kowane irin barna da'a domin ya samu abinda zai rike kansa to kan kai aune ka turo danka da sunan zai karatu sai a waye gari ya zama wani mai laifi kuma kana da hannu
me zaka ga yawa su kuma malaman
lallai su ji tsoron Allah ka karbi ƴaƴan mutane baka da tunanin baka da abincin su baka da lissafin yadda za ka kula da su ka karbe su ka zo kuma kana azabtar da su kai da kanka Allah ba zai bari ba
to wannan dai shine jigon rahotannin mu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko kuma gabanin kawo muku labarin mun saka shi a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi wasu daga ciki kuma irin su Yahaya MKY gama suka bayyana ra'ayoyinsu inda yake cewa Allah ya kawo mana mafita shi kuma Aminu Fatakai Ringim bayan Allah ya kawo mana mafitar ya kara da cewa matsalar mabarata tana kara muni a arewacin Najeriya a ra'ayin Hamisu Garba Inuwa kuwa cewa yayi wai mutun ya tsuguna ya haifi yaro amma yace duniya ce za ta yi masa tarbiyya wallahi da gyara al'amuran mu shi kuwa Muhammad Alhaji Iyalai cewa yayi wallahi laifin na iyaye ne a yayin da ita kuma Amira Adam ta rubuto cewa ya kamata a hukunta wannan malami amma su ma iyayen suna da nasu laifin idan muka karkare da ra'ayin Abubakar Mangal Shekamun da Dukuwa duk da dai ba wai karewa suka yi ba sai dan saboda lokaci cewa yayi to gaskiya ya kamata iyaye su rinka barin yaransu a gaban su dan su yi musu tarbiyya da kansu kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Al-FM Kano 88.5 domin ku bayyana ra'ayoyinku akan irin labaran da muke sanyawa ko koma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano.com domin sauraron shirin kacukan baki daya, ko kuma ma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye a lokacin da ake gudanar da su. Muna godiya. To anan kuma kafin mu yi nisa da hukumar Hizbar, bari mu kalli yadda lafiyayyen mutumin nan da a baya ya dage sai ya tare da mai lalurar HIV bayan da ya zagaye aka daura musu aure ba tare da an sani ba. A wannan karan ƴan uwansa suka shiga fargabar zai kwashi cutar, saboda yadda yake zagayewa suna hadewa da ita a wani wajen na daban. Dan haka ne suka kai shi ƙara hukumar Hizbar, har ma mataimakin komandan yake cewa sun shafa ma. Da ƙyar suka samu suka fahimtar da shi illar jefa kai cikin halaka, kamar yadda addinin musulunci ya hana.
Musulmi baya kai kansa ga annoba ko wani abu mai cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu duk inda ake wata annoba ko wani abu mai cutarwa, mumini baya kai kansa. Mun ja hankalinsa, mun kuma wayar masa da kai, kuma alhamdulillahi ya gamsu, kuma ya janye ya sauka daga wannan ra'ayi. Ita kuma muna mata fata, tunda akwai waɗanda suke masu irin wannan lalurar kuma suna yin aure a tsakaninsu.
To a yayin da hukumar Hizbar take samun nasarar raba tsakanin waɗannan masoya saboda mutakar cutar wadda take cikin al'amarin, ita kuwa wata tsohuwar soyayya da ta yi hijira daga Yobe ta dawo jihar Kano, ya zuwa yanzu ta kama hanyar aure, inda sahibar soyayyar Sadiya Aliyu mai babban suna, iyayenta da ke jihar Yobe suka yi kokarin aurar da ita ga wanda ba shi take so ba, lamarin da isan ya ta yi hijira zuwa Kano wajen ƴan uwan iyayen nata. Nan din ma kuma sai basu aurar da ita ga soyin nata ba. Karshe dai ta yi ta yawo tsakanin hukumomi daban-daban domin ganin an kamo bakin zaren, amma abin ya faskara. Karshe suka dangana da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai, wato Human Rights Foundation of Nigeria, inda suka gayyato iyayen nata da saurayin shi ma da nasa iyayen. Aka kuma gano matsalar, aka warware ta. Karshe aka cimma yarjejeniyar za a yi wannan aure, tunda dai kowa ya fahimta. Har ma azantawar mu da sahibin soyayyar Abdulrazak yake cewa shi ko yanzu ma a daura.
Ni tsakanina da ita babu matsala, ta shirya. Ni koda yaushe a shirye nake. Dan uwanta duk da sun nuna mana sun amince a zahiri, to kuma a badi ne shi wal muka dinga jin wasu abubuwa wanda muna ganin ba gaskiya bane, to shine dalilin ma da ya saka aka zo domin hukuma ta shiga ciki a daidaita tsakani.
Ita kuwa mai hijirar soyayyar cewa ta yi da zargin ta ma ake da za ta yi kwacen miji, bayan kuma ita ga wanda take so.
Wazan aure mata miji ita ma dan haka ba ta zauna da ni ba, take ce mutum na tawaje kore ni, mutum yace ta bar ni, shi wai mahaifin nawa ne fada, wai a ce mishi wai shi sauran da zai aure ni wai ya ba da sadaki 200,000 tsakani da Allah.
To shugaban kungiyar dai Alhaji Muhammad Bello Gadan Ka ya ce kafin a daura auren za su fara zuwa kotu tukunna.
Za mu je kotu, kotu ta bada izini ko a daura a can ko a zo a daura a office mu. Saboda haka insha Allah dukkan su an cimma yarjejeniya da bangaren yarinya da bangaren shi wanda yake so zai aura, cewa bayan sallah da sati biyu in Allah ya kai mu dare da lafiya za su zo nan, za mu dunguma kuma a zo a daura aure.
To mu dai tamu ba za ta wuce, Allah ya tabbatar da alheri ba, kuma yanzu za mu leka teburin mu na kasuwanci.
Shakka babu a El Samat, komai na mata ne, domin mata su ne tushen rayuwa, mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu. Idan babu ku babu gida, mata a dangari. Ohoho, ina mata masu son cancanta ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla galla atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fida Touch, Chicken Baby, Dochi, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, da sauran lishika da materials da suka dace da kwalliyar zamani. Abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a baku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da ƙaramin riba muka dogara da neman albarka.
To madalla, anan kuma gamayyar kungiyoyin fararen hula anan Kano sun buƙaci kirkirarrin sarakunan nan na Kano hudu su ajiye rawunan su da yake jawabi ga manema labarai ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin guda 92 waɗanda suka ce suna wakiltar mutane sama da miliyan 5 daga cikin al'umar Kano Abdulrahman Baffayola ya kuma buƙaci sarkin musulmai Sa'ad Abubakar na uku da ya bayyana sababbin sarakunan a matsayin haramtattu kasancewar an yi su ne ba bisa ka'ida ba
abinda muke kallon shine zai zama maslaha shi ya kamata a samu dan dorewar ci gaba da zaman lafiya da yalwatuwar arziki a cikin jihar mu ta Kano wannan kudura-kudura ne wanda muka sune gundarin abinda muke kallon zai bada wannan ci gaba a jihar ta mu ta Kano bukatunmu da suke kunsha a cikin wannan sako sun hada kamar haka muna kira ga ta gwamnatin Kano da ta saka bukatun al'umma a gabanta fiye da dukkan wani abu wanda zai iya jawo wata hayaniya ko kuma rarrabuwa kan al'umma
to wannan kenan idan muka je ga jakada Ma'az Musa Ibrahim kuwa zai shigo ne a cikin fannin nan namu na
duba da cewa tuna azumin watan Ramadan ya kankama kuma har ma an fita daga cikin goma ta farko mai lakabin goma ta marmari wanda yanzu kuma muna cikin goma ta biyu da ake watake da goma ta wuya inda hakan ke alamta yadda azumin ya shawo gangara wanda kuma a daidai irin wannan lokaci ne kusan daukacin al'umma ke tururuwa zuwa kasuwanni domin yin siyayyar tufafin sallah na manya da na yara dalilin da yasa fannin namu na tabdijan mai kama da wahainiya ya leka bangaren tufafin duba da gwanaye zance fadi suke lokacin abu ayi shi sanya sabon dinki a lokacin bukukuwan karamar sallah da babba na daya daga cikin al'adar malam Bahaushe al'amarin da fannin ya duba kenan ta fuskacin al'adar ko Bahaushen yana da asalin sunan riga na sawa a yaran sa na Hausan mun zanta da wasu haifaffun cikin Hausa ko da dai sun riski zamani
da Hausa sunan taruguriya
da Hausa jamfa
sunan riga da muke sawa a Hausance ko kace mata riga ko kace mata angara
da Hausa ana kin ta rigar da wanda ana san su riga ya wannan riga ce amma aka hada
Da san sunan ta ba gaskiya.
Riga da Hausa. Sai akwai wani suna da wanda ya wuce riga?
Wannan ta jiki na wai. Wai ni riga kuka yin sa ne san.
To riga dai wanda ake sawa ni dai na san ana ce mai tufa.
Da turanci ko da Hausa?
Da Hausa.
Riga mana.
Na dai sai ana kiranta tazar sai dan doguwa.
Wannan ta jiki na?
Sunan da Hausa?
Riga.
Shekwana da jamfa.
Ko ace kwado da linzami.
To yau ma dai kamar satin da ya gabata fannin namu ya sake kome ne kuma ta wayar tafi da gidanka ko riga da Bahaushe yake sawa a jikin sa tana da asalin sunan da yake kiranta da shi
sunana Tijani Shehu Almajir daga sashen koyar da kimiyyar harsuna jami'ar Bayero Kano ai da asali kusan za a cewa babu rigar ma akwai wani mutum da ake kira sunan sa Guwa yana yafa gwado koran nan gwadon ya dan gaji haka sai ya huji a tsakiya sai da ya dauka kawai sai dora a kansa ya zara kansa a ciki sai ya ga ta yi haka dai kamar fasalin kamar briga haka saboda haka duk wanda ya gani shi gudan sa shi ma sai ya je ya huda tsakiya sai ya zara kansa a ciki to kowa sai ya ce shi ma yana so irin taguwa sai aka koma ba ta taguwa 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 kawai har aka zo aka fara magana dinki a dinki gefe da gefe a yi wa ai kenan ta zama taguwa ba to kuma ka san daman lokaci na tafiya to shi akan samu kalmomi sukan shigo harshe ko a girgire sabbi ko kuma ma ya zama cewa akwai wata yan kisa ake samun kalmomi wajen biyu uku hudu ma masu batun abu guda daya suke magana sai aka samu ga riga ga kuma taguwa din
to kullun dai kiran da wannan fanni yake yi kar mu sakire shi mu kama ganye da fatan matasa za su rinka bibiyar asalin Hausan sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda
to sannu Mu'azu anan kuma ƴan garuwa ne da suke tura kuran ruwa suka yi wa al'umar yankin Dandinsha da Goburawa yajin aiki har ta kai rahotanni sun bayyana yadda al'umar suka ji matsi suka kuma kirawo ƴan sanda domin su tilastawa ƴan garuwar su janye yajin aikin amma sai ƴan sandan suka ce a'a ai su ma ƴan garuwan suna da ƴancin yajin aikin kuma domin jin irin halin matsi da azabar rashin ruwa da al'umar suka shiga ga jakada Yusuf na Daba Ismail
yan garuwar dai sun tafi yajin aikin ne sakamakon tsangwamar da suke fama da ita a unguwar bisa zargin su da ake yi akan cewar wai suna bata hanya mun zanta da wani dattijo wanda ya tattaro ƴaƴansa suka fito neman ruwa ya kuma bayyana cewar a kyale yan garuwar su siyar da ruwa koda kuwa za su lalata hanya
duk inda kankana yake duk halitta ta duniya da Allah Ubangiji subhanahu wataala ya yi
yana bukatar ruwa yan ga ruwan nan gara sa musu haraji ko da naira 50-50 ne a tara a cike wajen da ya kamata a yi su ma masu gidaje da masu shaguna a karfi wani abu da yan a saba da kuma masu a daidaita sahu ba dai gyaran hanya ba ne ba to idan aka yi ya fi a ce a hana su a zo ana tada jijiyar ruwa ana kumfan baki da sauransu da makamantansu.
Shi ma wani dan garuwa ya bayyana cewa sun tafi yajin aikin ne domin su nuna wa mutanen unguwar muhimmancin su.
Mutanen unguwa sun zo suna takura mana da cewa sai mun toshe jarakuna kuma sannan mu ba ma san muna zuwa wajen juye ruwa muna tsaya muna daddawa muna kallon matan gidan saboda waɗannan bulolin suna sa mu sauri mu zubar da ruwa mu fito mu baro musu gidajen su amma yanzu da suka samu ka toshe sai mu fi minti 10 muna kallon matan gidan ko muna kakkautar da kai ba ma su dole sai mun dade mun kakkalli gidan mutane kuma mu ba ma san haka gaskiya to jiya daga ciki sun dan ci mana zarafi ma shi yasa yau muka yi yajin aiki amma yanzu muna kwato incin kanmu yanzu dole sai sun san muhimmancin mu haka da muke
shi kuwa wani mazaunin unguwar kiraye ga gwamnatin jiha da ta shigo cikin unguwar domin kawo musu dauki domin suna fama da karancin ruwa ga kuma hanyar babu kyawun gani
dan Allah dan annabi muna roƙon gwamnati dan Allah ta shiga wannan lamarin ta fitar da mu daga cikin wannan kunci da muke ciki na rashin ruwa da kuma rashin hanya a nan area tamu
Yusuf Nadaba Ismail Baba Suda
to Yusuf idan yan garuwan sun yi yajin aikin siyar da ruwan mutane sun shiga wahala ai sai a ce ba kansu farau ba domin dai a iya cewa Hajiya gwamnati ce ta fara hana ruwan ga mutane shi yasa ma su yan garuwan suka samu gindin zama har dan saboda sun yi yajin aikin ruwan ake shiga halin wahala domin dai ko da sauran wuraren da ake samun ruwan ma wasu su ba a samu yanzu ba ma a batun dandin shi da goburawar da su tuni suka riga suka jima a cikin halin karab da ko karfan fana Allah ya kyauta amu kuma daga rahoton halin matsin ruwan da al'umma suke ciki wanda muke fatan Allah ya kawo mafita za mu rufe shirin a wannan rana a madadin Aminu Ahmad Abbas da taimakon Bahari Isa wanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu har da taimakon Ma'azu Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan Ramadan Mubarak Wassalamu alaikum.